بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير منوات رمضان شكرا جبودية لتريبونه da 47 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya yi shekara 2026 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na tara, kuma muna ƙarshen suratul tauba. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 119, yau kuma za mu tashi insha Allah a farkon aya ta 120, inda Ubangiji ta yake cewa ma kana dalil madina to man haulahu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
Ubangiji ta laice ma kana li ahli al-madina, bai dace ba ga mutanen Madina, wa man haulahum, da wanda suke gefensu, min al-arabi, daga larabawan kauye, garuruwan da suke zaune a gefe-gefen Madina. Bai kamata ba an yi takhallafu an rasulillah, su yi fashi, su ki zuwa yaƙi, ko su yi jinkiri an rasulillahi ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yaƙin Tabuk. Wala yargabu bi anfusihim, ba za su faɗaita wa kansu hutu ba, an nafsihi ga barin manzala ta swashi kuma ya sha wahala shi kaɗai ba. Mana bai kamata ba manzon Allah zai tafi yaƙin Tabuk a lokacin tsananin zafi da lokacin wahala, ya zo mutanen Madina sun kyale shi, ba su tafi tare da shi ba da mutanen gefe-gefen Madina, mutanen ƙauye, domin sun zaɓa wa kansu hutu ne, manzala ta sa shi kawai zai shiga cikin wahala, musamman a lokacin da ake tsanani na zafin rana. Allah ta lake bai kamata su yi haka ba, wanda duk ƙara nanatawa ne na abin da munafukai suka yi, na rashin jin manzala ta sa yaƙin Tabuk da wasu daga cikin musulmi wanda ba su bi shi ba saboda kasala. Allah ta'ala ce zalika, abin da ya sa aka ce bai kamata su yi haka ba, domin su za su amfana da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki. Bi an zalika bi annahum, saboda su lai su din la yusibuhum zama'un, babu wata kishirwa da za ta same su a halin yaki din, wala nasabun ko wani wahala, wala maqsadun ko ta yunwa fi sabilillahi, a wajen jihadi na ɗaukaka addinin Allah, wala yad'una mawdi'an, ba za su taka wani mataka ba, yaghizul kuffara, da zai bata wa kafirai ya daga musu hankali ya sa su damuwa da bakin ciki ba, wala yanaluna min aduwin naila, ba za su ji wa abokanin gaba ba jin ciwo ko su sare su ko su kashe su kita ba, illa kutiba lahum bihi amalun salih, ba ta rubuta musu ladan kyawawan ayyuka. Wato tun daga tafiyan har aje a dawo, duk wahalar da ake sha din ita ma lada ake rubutawa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautata aikinsu. Kenan idan ba ku je jihadin ba kun yi asarar lada, wannan wahalar da ba ku son ku shiga, to ai lada za a bayar, za ku ga sakamakon abun a lahira. Wannan Ubangiji ta lada gargaɗin mutanen Madina da ƙabilu na Larabawa da suke gefe-gefen garin Madina, mutanen ƙauye su ne al-Arab, bai kamata su ki zuwa yakin Tabuk ba, su bar manzala kuma shi kadai ya tafi, musamman a lokacin da ake wahala, kenan fa kawai sun ce shi ya je ya sha wahalar shi kadai kenan, su babu ruwansu. Wannan babban al'amari ne, ka bar manzon Allah ka so ya tafi yaki kai ba ka je ba, sai dai in shi ne ya ba ka izini ya ba sai ka je ba, ko kuma bai je ba ya ba da izini wa wasu ka bai je ka je ba. Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya gaya mutanensa su je su yi yaƙi a Baitul Maqdis, ya tura wasu suka je suka ɗan duba, suka ga wasu ƙattikattin mutane ne suka dawo, aka shirya za a tafi yaƙi, cewa suka izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'im, suka ce ka je kai da ubangijinka ku yaƙi, amma muka muna zaune a nan, wato ba za su je su jefa kansu a halaka ba. Allah ta'ala ya ba da wannan kissan don nuna mummunan aikin da suka yi. Lokacin da aka zo za a yi yaƙin Badar ba a fita da shiri ba, an je ne kawai ɗan tare Qurayshawa a karɓo wani abu na kayan fatocinsu don a rage asarar dukiyar da suka kwacewa sahabbai a Makka. To da aka ba wani shiri na yaƙi, to amma kuma sai yaƙi ta kama za a kuma. To sai maza su ake shawartar sahabbansa, ya kuke gani mu koma Madina ko kuma mu gwamza yaƙin nan kawai tunda mutane nan yaƙi suke so. Shike nan su Abubakar da Umar suka ce a yi yaƙi kawai ya Rasulullah kar a koma. An tsara ba su yi magana ba. Maza su ya sake yin magana ya ce to me kuke gani ne, mu je mu gwamza yaƙin nan ko kuma a koma tunda ba da shiri aka zo ba. Shike nan an tsara suka ce ya Rasulullah mun fahimci kana son mu yi magana ne mu mutanen Madina. To ka ce to mu kam ba za mu gaya maka irin abin da Annabi Musa, irin abin da Bani Isra'ila suka gaya Annabi Musa ba, da suka ce ka je kai yaƙi kai da Ubangijinka mu mutane zaune a nan. Mu idan kake mu shiga cikin kogin nan mu je mu nitse, saboda yaƙi za mu iya shiga ciki. Mu abin da za mu je maka shi ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ka je kai da Ubangijinka ku yaƙi, mu ma muna tare da ku, za mu yi yaƙi tare da ku, amma ba za mu ja da baya ba. To bai kamata maza zuwa ya tafi yaƙi a ce yau ga wani mutum shi kuma ko yana zaune a gida saboda yana ganin wahalar yaƙi, ya kamata ka ba da fansar ranka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To idan kai haka, wato kai ka kare kanka ne, ka nema wa kanka hutu, shi kuma maza zuwa ya je ya sha wahala, ya sha wahalar yaƙi. Shi ne ma'anar wala yarghabuna bi anfusihim an nafsi, ba za su zaɓa wa kansu hutu, ba su zaɓa manzala ta sama ba, ba za su so wa kansu kariyar wahala su bar manzala su a cikin wahala ba, matuƙar suna da imani. To sai Allah ya lissafa irin wahalar da aka sha a wannan yaƙin, kuma ya ce duk lada ne ba aikin banza aka yi ba. Na farko ya ce la yusibuhum dhama'un, shi ne ƙishirwa, ba wata mummunan ƙishirwa da za ta same su ba sai Allah ta'ala ya rubuta musu lada. Jiya mun yi bayani cewa mutum yakan rasa zagaya, ya rasa ruwa a wannan yaƙin. Idan ya zaga bai samu ruwa ba, yana da rakumi, sai ya yanka rakumi, sai ya ce sumbin rakumi, sai ya matsa idan ya samu ruwan da zai sha. To wannan shi ma lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wala nasabun ko wata wahala, ai tafiyan kanta wahala ne, domin abin da tafiya daga Madina zuwa Tabuk ba karamar tafiya ba, a tsohuwar hanya kilomita 1000 ne, a yanzu akwai sabuwar hanyar da aka yi kilomita 700 ne. To kuma da irin tafiya irin na da na kafa, ai ta haura duwatsu a tsallake kori da sauransu, ba irin yanzu hanya da aka mata kwalta aka dafe ta ba. To a haka suka kama tafiya, kuma tafiya ne wanda za a daɗe a ta, wanda aka daɗe a ta, ga yunwa, ga wahalhalu daban-daban. To duk lada ne wannan wahala, na gumi da wahala da fasa kafa da sauransu. Wala mahmasatun, ba wata yunwa da za ta samu mutum mai tsanani. Mahmasa shi ne yunwa mai tsanani. To da aka yunwa ya ta same ka, shi ma lada za ka samu. Mai al'urda ne ke cewa wa shakka sa'isa min ju'in wa min shaba'in wa ubba mahmasatin khairu min at-tukhani. Saboda haka mahmasa shi ne yunwa mai tsanani. Ya ce to duk wanda idan fi sabilillahi ne, to Allah ta'ala yana rubuta maka lada ne, lada za ka samu. Sannan haka nan baka taka wani tako ba, ka je ka sauka a wani wuri, ka dira a wani wuri, wannan diranka ɗin ya ɗaga wa kafirai hankali, ya tayar musu da hankali, suka shiga cikin damuwa ba, ba sai an rubuta maka lada. don shi kaburi ko tsori ta shi kai kai ka ka bulada saboda an kare ta gwar sake yasa ka ce wa aitu lahum mastalatun min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi adu wallahi wa adu to da ka ku daure abun da wakai mana ku ta da kayan yaki wanda za ku tsora ta bakiya Allah makiyan ku su da kafirai to ko dore ka je ka dira da makaman ka ya tsori ta to ai ka kare masa dago za ka samu lada wajen Allah ta Allah dan haka nan ba za ku buge su wani duka ba ko kuma ku ribace su wata ribacewa ba ko ku kashe su wani kisa ba ba ta rubuta muku lada saka ya je yaki ka kashe kafuri lada za ka samu so da haka kenan duk motsin su dai wato lada ne ko me su kai har su je jihadin su dawo lada ake rubuta musu ba lada za kuma idan kai shahada a ta to sai Allah ta ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin Allah ba ta zata da lada masu kyauta da aiki in je kai aikin to zaka samu lada a cikin suratul kafi Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda yake kyautata aikin sa ba za mu walakanta aikin sa ba za mu tsoratar da aikin a ce babu lada ba ninnin ka ladan ma za a yi zaka Allah ne muku sai musu sakamako da aljanna ne masu kyautata aikin su ke sa ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata ayyukan su da imanin su suna da sakamakon aljanna da daɗi daɗin shine ganin Allah subhanahu wataala aljanna wanda ya fi aljannan daɗi za ka ki kyautata ibadanka ka kyautata imaninka ka kyautata mu'amalanka da al'umma sakamakon ka aljanna ne sai Allah ta'ala ya ce
wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun
ubangiji ta'ala ce wala yunfiquna nafaqatan kuma su masu jihadin ba sa ciyarwa wata ciyarwa ka san yaki yana buƙatar guzuri kai akan kanka guzurin kanka abincin da zaka ci ka je ka dawo ko kuma ka taimaka wanda bai da guzuri domin ya je ya samu ya je yaki ko da abun hawa ko da guzuri na abinci to ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba ba sa ciyar da wata ciyarwa su mayakan shagiratan ko yar kaɗan ce wala kabiratan ko babba ba sai Allah ya ba su lada wato duk abin da ka bar ko babba ko karami ubangiji ta Allah zai baka sakayya wala yaqta'una wadiyan ba sa yanke wani kuri wato ba sa tsallaka wani kuri don a hanyoyin akwai kuri to ba za su tsallaka wannan kurin ba illa kutiba lahum fa ta an rubuta musu lada cewa kikkiawan ake suka yi to da haka duk wannan tsallake tsallaken da kauce kauce wa bishiyoyi da tsallake gaya da sauransu to duk lada ake rubuta musu liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun saboda Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa domin aljanna za a ba su ita ko aljanna ai sakamakon sayin sakamako da aljanna ya fi karfin abin da ka aikata babu wanda za a ce yau imaninsa da ibadansa da tsoron Allah sai ya kai a saka masa da aljanna sai dai Allah ta'ala ya hada da rahamarsa kaga ya saka masa da abin da ya fi nasa kyau kenan manzo Allah ta tsawa ce la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi'amali babu wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna a cikin sai suka ce wala anta ya rasulullah sai ce wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya dunduke ni da rahamarsa da falalansa ni ma sai an hada da rabar Allah da falalan Allah zan tafi aljanna to balle ta kai to amma shi aiki sababi ne na shiga aljanna in ka samu sababin sai Allah ya hada da falalansa da rabarsa sai kai ka aljanna amma ba ka da sababi ba inda zaka je kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamin salih kuce ku sha da sababin abinda kuka aikata a kwanakin da dauka shude jaza'an bima kanu ya'malun to amma aikin naka bai kai wannan sakamakon ba amma Allah abun nan rahimun ne Allah ghafurun ne rahimun sai ya tausaya maka sai ya kara maka zulfabbi ne ma abocin wato falala ne to da aka ce ko kaɗan ka ciyar ko mai yawa Allah zai baka wannan lada to karkare da kenan abin da zaka bayar fi sabilillahi gurbazo abin da Allah ya kore maka ai maza su ce ittaqin nar wa dabbi shaqi tamam kai kokari ka kare kanka daga shiga wuta koda da sadaka ne da tsagin dibin kaga sai tsagin dibino ba Allah yana karwa ko gurgudun dibino ne in Allah ya karbe shi da hannun dama in ka je lahira zaka ga ladan ka manja manja zuwa kamar yanda yazo a hadisi saboda haka ko dai wanda ake cewa juhudul muqilli wato kokarin wanda ba shi dan kadan juhudul muqilli idza ataka na'ilahu wa muksirun fil inafa judu siyan me kadan ya bada kadan da me yawa zai bada be yawa duk ne sai karkare ni abinda zaka ba la ta khairan nabiy al ma'ruf shi karkare ni abinda wato zaka bayar fi sabilillah kenan ko dan kadan ne in ka bayar zaka samu lada kai wani lokacin dan kadan din ma yana fi me yawa lada idan kai ka fara bayarwa sai wani ya ga ka bari sai to ni ma bari in bayar to ko da na sai afi na ka kafi shi lada yasa zo a hadisi sabaqa dirhamun alfa dirham dirhami ya dirhami dubu lada aka ce ya haka ya rasulullah aka ce to ana ne sai ana neman taimako ne to ne ba da dirhami daya to ne ta to tunda wani ya bari wa bari ba sai dai dauko dirhami dubu ya bar wai sababi wanda ya bada dirhamin farko to da haka ladan sabai duk wanda ya bar ma shi sunnan ta bayarwa duk wanda ya ba shi sunnan ta bayarwa man san sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda sunnan ta abu mai kyau za a bashi ladan abu da ladan duk wanda ya bar shi ma sababi wannan hadisin taimako aka ce a kawo ga wasu fakirai a taimaka ga musu wani zai zagaya gidansa sai ya samu dan mataki na dibino wani dan daro na dibino ya kawo dibino sa sai mutane suka dinga kawo suka dinga kawo manzon Allah ya ce to duk wanda ya bayar daga baɗin shi wannan da ya fara yana da ladan bayarwansa da ladan kuma wanda ya bayar ba za a rige wa iccen lada ba amma za a ba su lada a ba shi lada kamar yadda aka ba su to da shi ya fara yi to kaga kadan yana iya fi me to karkare da abunda za ka bayar ka bayar fi sabilillah karkace a to ai wannan dan kadan me za a yi da shi wanda duk shedan ne yake jawo irin wannan mu yi magana akan munafikai yanda suke iskilanci wa wanda ya kawo dan kadan yace wannan mai Allah zai da dan wanda dan kwado kwaya daya ubangiji ta Allah ya musu raddi wanda ya kawo da yawa kuma su tayi wannan riya ne to ba ruwanka da abin da ke tsaye yake fara kai dai kai wato ainihin taimakonka fi sabilillah haka dan kowa da kore suka je suka kallaka to nan ma suna samu wato ainihin lada a wajen Allah ta'ala har ma manzo su ba a hadisi ingantacce yace duk wanda yake da uzuri bai je yaki ba to su mayakan duk kwarin da suka tsallaka aka ba su lada to ana ba wa waɗannan wanda suke gidan yace habasahumul uzur uzuri ne ya wato ainihin tsare su to kaga uzuri ne ana zuwa ba don haka wasu wanda da su za a dinga tsallaka wannan kwarin ana ta tafiya ana doguwar tafiya lokacin da aka zo neman taimako na yakin Tabuka mun sani sayyidina Umar ya ba da rabin dukiyarsa ko da ya debo ya bayar shi da ba bai kudi ne sosai ba kun sani masu kudin su Usman bin Affan da irin su Abdurrahman bin Auf da ya je ya debo maza su sai ya ga ya kawo da yawa tun da ya san wadatarsa Umar yaya haka to wannan kan bai kabar wa iyalinka yace rabi na dauko rabi ne na ka iyalai da rabi kamar ce ka da jari miliyan biyar sai ka ka miliyan biyu da rabi ka kura da miliyan biyu da rabi shi ke na Abubakar sai je ya yi bo dukiya mai yawa ya kawo maza su ya ce Abubakar bai kabar wa iyalinka yace afqatu lahum Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa da bar musu shi gaba ɗaya dukiyar gaba ɗaya sai ka bar to haka Abdurrahman bin Auf ya kawo dukiya mai yawa sai na Usman ya kawo dirhami dubu a dinari abuwa ya wuce dirhami dinari dubu ya kafi sabilillahi ya zo ya baza su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ɗebo su kawai ya kawo manzo Allah ya dinga jujjuya dinari ya dinga jujjuyawa yana cewa ma barra Usmanu ma abida ba'da yau duk abin da Usman ya yi baya yau ba zai cutar da shi ba ma ba zai hada shi shiga aljanna ba dinari dubu da na lissa faru miliyan 920 ne da wani abu miliyan 920 ka zo duniya su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan biliyan daya kai ga ta gani miliyan 100 ma kirikiri ta so a gaban ka amma kusan biliyan daya ba transfer ba dai ba ka zan kudi a zahirin su sun fi kurtini da wato zai ma transfer din miliyan daya ba ka kurtini ta ba kawai ya dibu sai ba ka hannu ka ila ya kai miskine ba ka iya bacci ba ranar amma a kawo din ka ne kada iya bacci idan lissafi ya hana ka bacci amma ba ka ne kudi ba to haka yanzu ya juye ta mana sa ya ce to ma barra Usmana ma abida ba da duk abin da ya zai cutar da shi ya sa ke cewa zai ya sai aljanna sau biyu ishtara aljanna marratain da wannan kudin da ya kawo da kuma biro ruma da manzo Allah cewa dai sai biro ruma sakamakon sa aljanna ya fi ta kina mutum ya iya sayan aljanna da kudin sa ko ina yawa shine ka tiyar fi sabilillah tsakaninka da Allah shike da kana sayan aljanna kenan ka ba Allah rai sai ka je can zai abin da zai biya ka to haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi domin neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala, ba su dauki duniyar nan kawai ba, ko ne muka dauke ta wani abu, duniyar ba su dauke ta kowai ba, kuma ba zai hana ta zo musu ba, ba wai don kana gudun duniya ba, yana cewa duniya za ta yi gudun ka wani, a'a zai yiwu kana gudun duniya kuma tana biyo ka, kana gudun ta tana biyo ka, baka damu da ita ba amma ita kuma ta damu da kai. To azin arzikin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi, ko gudu kake ko gudun arzikin kake sai ya same ka, don ba dama ajalin ka ya zo ka mutu sai ka cinye arzikin da Allah ya kaddara maka. To amma dai duniyar ta zama ba ta ranka, tana hannunka ne kawai, a hannunka take, ba ta shiga cikin zuciyarka ba, to shikenan nan ne kai sa'a za ka iya sayan aljanna da zuciyarka. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana mu'min
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
Ubangiji ta'ala ya ce wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, bai kamata mu'minai su tafi yaƙi gaba ɗayansu ba, in dai maza su bai je yaƙin ba, in turawa ya yi a je a yi yaƙi yana Madina, to kar a tafi gaba ɗaya a bar manzo Allah sa sama shi kaɗai a Madina. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, ina ma da a ce daga kowace jama'a a samu wasu, daga kowace bangare a samu wasu jama'a a cikinsu su je yakin, wasu kuma su tsaya tare da manzon sama a Madina, je ta fakahu fi din, don su tsaya su fahimci addini, su dauki ilimi a wajen manzon sama. To akwai ayoyin da za su sauko an tafi jihadi, akwai hadisan da manzon sama zai faɗa, to su wanda suka tsaya a Madina su fashi wannan ilimi, wai can kuwa suna jihadi, wani yunziru qaumahum, don su gargadi mutanensu idza rajau ilayhim, in sun dawo zuwa gare su daga wurin yaƙi, in sun dawo daga yaƙin sai su gaya musu jiya an saukar da wahayi, bayan ku an saukar da wahayi manzon sama ya faɗi kaza ga hadisansa, la'allahum yahzarun, domin su kiyaye abubuwa da za su kai su zuwa ga azabar Allah. Wato lokacin da aka yi a can baya an yi ta gargadin munafukai, an yi ta gargadi a tafi manzon sama ya tafi yaƙi baka je ba, a je yaƙi kana Madina, a je yaƙi bai kamata mutanen Madina ku ya kawo. To sai suka ce to mu daga yau ma babu wani yaƙi da za a yi fatin sai mun je. To sai manzon sama ya tura wani yaƙi shi bai je ba, sai aka dare Madina gaba ɗaya aka tafi. To shi ne Allah ya saukar da wannan aya, a sai idan manzon sama ya fita yaƙi to wajibinka dai ka je, sai dai in ya ce kai ka tsaya ya baka izini, dole ka kaje, amma in yana Madina kuma ba za ka je ba sai an baka izini zuwa yaƙi. Shine dai zai ware mutane wane da wane da wane ku za ku je yaƙi ga shugabanku, ga shugabanku. Saboda haka kenan idan ba za su ba zai je yaƙin ba, to sai ya ayyana ka ya ce ka je sai ka tafi, in ba kana son zuwa kuma ka zo ka nemi izini. Amma in ya ce hayya ala jihad, mu tafi yaƙi, to gwadan kuma kowa da kowa zo zai tafi, ba za ka zauna ba sai in an baka izini. Shine wai zastun firtun fanfiru, in an ce ku tafi jihadi ku tafi, haka ne in firu khifafan aw fiqal, ku tafi kaɗan ko ku tafi mai yawa, kaɗan ɗin shi ne in manzo sama bai je ba to saraya ke sai a tafi. Sai ƙalan kuma kuna da nauyi, to lokacin da manzo sama ya fita kenan sai ku fita gaba ɗaya. To shi ne Allah ta'ala ya ne a nan yake cewa sahabbai bai kamata ku tafi yaƙi gaba ɗayanku ku bar manzo sama a Madina ba, in dai bai je wato ku rabu biyu a kowace jama'a, sai a ce to su wane su je, su wane su tsaya a Madina tare da manzo sama, suwa ne su tafi tare da manzon Allah ta sama, haka za a riba yaƙi. Wa'incan sun tafi yaƙi, wannan kuwa sun tafi neman ilimi, kowanne jihadi ne suna neman ilimi wajen manzon sama, idan wa'incan sun dawo sai su ba su ilimin da suka ɗauka, wannan haka aka riba. Saboda fahimtar addini ya fi komai mahimmanci, bayan kasancewanka musulmi to babu wani mai mahimmanci a wurinka kamar fahimtar addini, domin idan baka fahimci addini ba za ka yi shi baibai, ba za ka yi shi yadda ya kamata ba, in ka je kana yin sa kuma ba yadda Allah yake so sai tsara shi ba, to wahalar ban za ka yi shi. Shi yasa babu abin da ya kai wato fahimtar addini bayan kasancewanka musulmi. Shi yasa manzo sama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, duk wanda Allah yake nufin sa da alheri ba zai fahimtar da shi addini. Fahimtar addini fa ba sai ka zama malami ba, zaka iya fahimta addinin ka in kana sauraron malamai kuma kana tambaya zaka zama mai wayewa addinin ka ba sai ka ji aya ka fassara ba ba sai ka ji hadisi ka fassara ba Allah bai wajabta mutane dukkanin su zama malamai ba ko bai zai yi ba kamar yadda bai zai dukkanin su zama shugabanni ba bai zai dukkanin su zama masu kuɗi ba saboda nan ba zai zama malamai gaba ɗaya ba amma dole a samu malamai a cikin su masu wa'azi masu karantar da al'umma sauran ko su zama masu sauraro don su yaƙi jahilci ya zama suna da wayewa a addinin su to fahimtar addini ya fi komi shi yasa manzon Allah ce duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to zai dinga fahimtar da shi addini ko da haka sai ka yi ƙoƙari ka fahimci addini ka dinga zuwa inda ake karatu ka dinga zuwa inda wato ake sauraron ilimi inda ake ba da ilimi majalisan da za su ƙara maka tsoron Allah in ka je kuma a ƙara maka abubuwa na fahimtar addini in ka je majalisin ka tashi da mai ka tashi da shi imaninka ya ƙaru tsoron Allahnka ya ƙaru matsala na nawa na ilimi wanda za ka jahilta yanzu ka fahimta ko abin da ka manta aka tuna maka na hukunce-hukuncen shari'a wanda shi ne majalisi na ilimi amma ka je karatu ka tashi ka je yin nishaɗi kawai ka tashi ka tafi a tambaye ka me ka fahimta ma baka sani me ka ɗauko wani saƙo ka samu a wurin baka sani ba kai dai ka nishaɗin ka kada wannan ba majalisi ne masu ƙara imani saboda haka majalisin da ake karantar da addinin Allah to irin wayannan wuraren in kana zuwa kamar ka kama hanyar jihadi dan manzon Allah ya ce man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah wanda ya fita neman ilimi to kamar ya fita yaki ne fi sabilillah man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah wanda ya fita ya shiga wata hanya don ya samu ilimi Allah zai kore masa hanyar shiga aljanna da sauƙin hanyar da ya kamata neman ilimi sannan ga daraja da rahamar Allah ta'ala da take sauka a wuraren da ake ba da ilimi bace mashtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من إنه ومن بدأ به أمله لم يسر به نصبه دو باتاني براسها تو أونوري تغشين أفنا ألا أما صلاتين سنة كرسة القرآن سنة فسراشي سنة قرنة من فهنتا سبا فاتي رحمة الله بنا نسواتا سوكروس duk inda ake karatun Qur'ani akwai nutsuwa ce duk inda ake fassara Qur'ani akwai nutsuwa ce in ka ga wuri ya zama hayaniya to ba Qur'ani ake fassara ba an shiga wani layin ne daban to wuri zai rude da hayaniya amma Allah ya ce manzon Allah ya faɗa wanda dole kowa ya nutsu dole ka ji nutsuwa a wuri sannan dole ne kuma abin da sannan rahmar Allah tana sauka a wajen mana zaman ka a wajen sababi ne na samun rahmar Ubangiji subhanahu wataala sannan mala'iku kuma za su kewaye ku suna sun kuɗa fukafukanku fukafukansu ku zauna ko ka ji ko baka ji ba tana zaune akan fukufukin mala'ika don daraja haka da yake yana tawadu yana girmama ka sannan Ubangiji ta'ala zai ambace su a wajen wanda suke wurin sa wato wajen mala'iku zai ce ga wani dan wani dikan wani ya yi can a wajen tafsiri ga yi can a wajen karatun alkur'ani ga yi can a inda ake ba da ilimi ga yi can yana neman shari'a ya gane addinin sa wanda kawai ya yi ka daraja a ce Allah ya ambace ka ko gwamnan garin ku ne wani zai ce wallahi ba wata garin ko kuma nan na je wajen gwamna yana ta ambaton sunan ka yana kada ka ji dadi ko wani babban malami wani mai daukaka bare Ubangiji ta Allah ya ambace ka kenan ya yabe ka ne fa kenan a wajen mala'i to kaga irin wannan majalisan ba a wasa da su Allah ya saka wa kowa da alkhairi to duk wanda ya dauki wannan hanyar ya dauki hanya ce ta tafiya aljanna kuma in Allah yana nufin ka da alkhairi to za ka kama irin waɗannan hanyoyin bare zama kai kai rayuwar duniya kawai ita ka sa a gaba ka shiga can ba ruwanka da tsayuwa ka fahimci addinin ka ba kar ka taɓa yadda da wannan kuma duniya ma ba za ta maka daɗi ba ba za ta yi ba don duniya tana daɗi ne abu biyun su kaɗu ga sauƙin rayuwa ga addini ma a sanar addini wa duniya idza ijtama'a wa aqbaha al-kufr wa al-iflas al-rajim idan duniya ta dan maka kyau kaɗan ko da kaɗan ne kuma ka zo mai addini to nan ne za ka ji daɗin rayuwa amma ba ka da addini ko ka samu abin duniya wallahi wallahi kake sha ga sunan muna ganin su ba abin da wata samu na duniya amma kuma kwanciyar hankali ya gagara nutsuwa ya gagara ba ka ji jin daɗi da su kai ne a zahiri kake ga suna jin daɗi amma hakika wahala suke sha amma ga masu addini kuma ɗan kaɗan Allah ya ba su amma akwai kwanciyar hankali a ciki akwai jin daɗi a cikinsa akwai nutsuwa a cikinsa to wannan kuma shine rayuwa shine abin da ake bukata saboda haka mu yi kokarin fahimci addinin mu shi yasa hatta yaki duk da muhimmancin sa manzon Allah ya ce kada a tace kada a tafi gaba daya a tsaya a dau ilimi wajen manzon Allah sa in mu yace sun dawo sai a ba su wannan ilimi shi yasa a cikin sahabbai akwai yan kasuwa amma in za su tafi kasuwa suna munawaba kamar sai da Umar shi da makwacinsa randa zai je kasuwa makwaci ya je majalisin maza suwa ya samu ilimi in ya za sai ce yau maza suwa ya koya mana kaza da kaza washe gari kuma shi ya tafi kasuwa sai na Umar ya zo majalisin in ya za sai ce to yau ko me aka karantar da mu sai ta karantar da mu kaza da kaza da kaza haka ne fa ake samun ci gaba ya kamata a kowace goma a samu wasu mutane da aka tura su je su yi karatu su dawo su karantar da wannan in wasu ‘yan kasuwa ne wasu ‘yan boko ne to a samu wasu ‘yan islamiyya mana ‘yan arabiyya masu zuwa su karanci addini su za su koya mutane su mutum ɗaya zai koya mutum dubu mutum ɗaya zai iya karantar da mutum dubu amma mutum ɗaya idan ya yi komin kuɗinsa bai sai ɗauɗauyin mutum dubu ba ko zai iya a ce kai miliyoniya ne mutum dubu a ce ka ɗauki ɗauyinsu za ka iya ne amma in karatu kai wallahi ko mutum miliyon ɗaya ne za ka ɗauki ɗauyinsu karantar da su. Ka karantar da zuwa ba abun da ya rubuwa ilimin sa din kai karuwa ma zai yi yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadda shi kana ba da shi yana karuwa amma kudi ko ka har yar miliyon goma ka ba da dubu 120 in an jima zaka kade garara zaka je ma ka rasa kudi ya kare to kaga ilimi shi yana da sauki in an yi shi an yi shi kawai kuma ba da shi karuwa yake kana ba da shi yana karuwa don me yasa a familyin ku bara ka motsa su je su karanta addini ba duk karatar da me yasa a unguwar ku a garin ku ba za a dinga turo su suna karanto addini suna karantar da mutane ba wannan shine abin da ya kamata duk fatawoyin ku kuna da wanda zaka kira kai tsaye kai fatawa in wani abu ya rikice ga wani nan kusa da mu na addini ya fitar da ku in wani barna za ku ji wannan ba daidai bane abu mai kyau ya karfafa ku har ya amfanar da al'umma ba ma ku kadai ba shi kadai shi kansa ya zama jama'a ne a cikin al'umma ya amfanar da ku ya amfanar da amfanin da al'umma wanda yana da kyau a samu a cikin al'umma akwai irin waɗannan sai Allah ta'ala ya
ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffar ku yaki wa'anda suke kusa da ku alladina yalunakum masu bin su ne na kusa da ku minal kuffar daga cikin kafir ku yake su in ba su musulunta ba wal yajidu fikum ghilza su samu kaurarawa daga wajen ku su samu tsananta daga wajen ku kar ku saurara musu ko su musulunta ko ku yake su wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin kusani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da karfafawansa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ku wadanda kuka yi imani ku yaki wa'anda suke bi muku wato suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma kar ku sassauta musu shi da'awa abin da da'awa zuwa ga kafirai farko za a kira su zuwa ga musulunci ne za a ce ana sallata musu addinin musulunci in so musulunta shi kenan shi ake so ba wai ya kan son ne ba shi yaƙi sai ya gagara ne idan ba kusa da ku suke ba ko kuma ba ahlul kitabi ba ne to in sun yi musulunta to yaƙi ne tsakanin ku da su don in kun basu su in ma za su zo yaƙi ku idan kuma ahlul kitabi ne shi kenan sai a ce ku kawo jizya tunda kun ki ku musulunta ku kawo haraji duk wata za ku ba da kaza ko duk shekara za ku ba da kaza in za ku yi kasuwanci a garuruwan musulmi za ku biya kaza shine fadin Allah ta'ala qatul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sakin su kuma al kitabi ku yaqi su ba su basu imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba wasu haramta abinda Allah ya haramta ba sa addini na gaskiya ku yake su har sai sun ba da jizya ke dai sun ba da jizya ba sai kun yake su ba to in an rasa wannan nan ne za a tafi zuwa ga jihadi so da haka aka ce a yaki waɗanda suke kusa daga cikin kafirai to me yasa aka ce a yaki na kusa kusa dabaru ne na yaki idan ka tsallake abokanin gabanka da suke kusa sai ka je ka yaki na nesa to in ka zo dawowa na kusan sai tare ka kaga sai yaƙe ka gidan to da haka me ya kamata ka yi ka fara da na kusa in ka ci nasara akan na kusa sai kai gaba ka je kai nasara kai gaba don zo dawa ba ka da nasara sai za ka je a fara da fal aqrab fal aqrab na kusa har aje na nesa shi ma ita tafiya ayi ta tafiya a haka ne musulunci ya mamaye duniya dadi aka cinza a garin Makka ya dawo Madina shiga Madina aka dinga fada da shi har ya bar kasar Saudi ya shiga kasar Sham kasar Iraki kasar Masar da sauransu har ya zo Madina so zaka a hankali yana wato an yana tafiya da Allah ta'ala ce wajidu fikum gilzah su samu tsanantawa da gare ku wato shi musulmi ana son mu'amalarsa da musulmi akwai sassauci amma a wajen abokin gabansa kuma kafiri babu sassauci kamar yadda Allah ta'ala ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa'inda suke tare da shi sune sahabbansa suna tsananta kafirai sannan kuma suna tausayawa wato ainihin junansu to kaka sun haka ake sun mu'amalanka da musulmi akwai sauki kana jin tausayinsa kana masa rahama zai iya zuwa yi mu'amala da kai baka daure masa baka tsananta masa amma abokin gabanka kafiri da yake neman shi kuma ya bayanka to babu sassauci tsakaninka da shi wannan shine ainihin imani shine kuma alwala wal bara yasa Allah ta'ala ya ce wajidu fikum jidda su samu kaurarawa kamar yadda Allah ya ce ya alladhina amanu yahilul kuffara wal munafiqina wabd alayhi ku yaki kafirai da munafikai ku kaurara musu babu sassauci eh akwai inda in kace ko idan zaka yi sassauci to musulunci ma baka yi saka yi ba in dai kace zaka yi sassauci dole zaka dinga tsoro sai kana rarrakin kafirai sai abin da suke so zaka yi muna gani musulmi da yawa wanda suka lalace suka zama haka ba su isa su nuna bambancin addini ba to da haka ba za ka iya nuna kai musulmi ba ne sai ka ce ƴan uwanmu wai ƴan uwansu ni ba zan iya faɗa ba wai ƴan uwansu kiristoci kiraye sai ya zama ɗan uwanka Allah ta yi na malmu mai nuna wato abokanen zamanmu za ka ce abokanen zamanmu makwabtanmu amma ba ƴan uwanmu ba aina iman ai mumini ɗan uwanka shi ne mumini shi ne ɗan uwanka وقولوا عباد الله إخوانا إنما المؤمن إخوة أما ذكر أن السوتي لنا إيماني وذرع تلك أنا نونا بمن في الدين ألا بمن تأتي إن الدين عند الله الإسلام مسلم تشيني الدين أو دين الله ثم قال ذلك نونا ما قوة دقوة ما تيني كما بأجيني هي مباما نونا بمن في الدين كما ولي أبو قولين تعفى وبا نونا بمن في الدين فإن ما قال بمن في الدين كما كيبا مسلم تكتيبا لأن دولي الدين كأفوي بمن في الله رقا بمن تعفى akwai addinin gaskiya akwai addinin ƙarya addinin gaskiya shi ne musulunci yace musulmi ya lalace zai ce addinin sa da wanda ba naka ba dutse ne daga lokacin da ka kudurta cewa sauran addinan nan wanda ba na musulunci ba kuma gaskiya ne to ka fita daga musulunci don inna dina inda Allah islam addini kawai don Allah na gaskiya shi ne musulunci shi ne ma'anar la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah sai wanda zai ce Allah hukuni za ka ce shi ma akan daidai yake a sai ba addinin kake ba ke ba musulunci kake ba me zai baka na abin duniya me yake baka ba abin da yake baka to da kariko da addini shi yafi komai sabai sun rike addinin ne suka ci galba suka yi nasara suka zama suna da izza a duniya ina bayyana cewa nanu qawmun azzana Allahu bil islam wa mahma taghayna al izza bighayrihi adallana Allah mu mutaye da Allah ya daukaka mu da musulunci in mun ce zamu nemi wata daukaka ba ta hanyar musulunci ba Allah zai kasantar da mu to shine abin da yake faruwa wai da kaka ga wani hanyar rayuwa ko ta hanyar boko ko ta wani abu kikenan za ku zauna a cikin askanci ba maimakon addinin ka shine kiman ka la amruka mal insanu illa bi dinihi wa la tatruku at-taqwa wat-tikal ala an-nasab laqad rafa al-islam salman faridin kama wafa ash-shirku an-nasib abada baka da kima da daraja sai addinin ka karki addinin ka karka kama wani abu daban in ka kama to ka kama iska Allah ta'ala ce wa'adamu anna Allah ma'al muttaqin kusani Allah yana tare da masu tsoron Allah yana taimakon masu tsoron Allah yana karfafa masu tsoron Allah to kaji tsoron Allah baka gani akwai wani wanda zaka ji tsoron sa in kaji tsoron Allah Allah zai sa ko da abu ya zama yana tsoron ka amma in kana jin tsoron mutane sai ka tafi ka je kai ta tsoron mutane sun ci galba akan ka sun za su zalunce ka za su wulakanta ka domin kana jin tsoron su amma in Allah ta'ala kake roƙo to Allah yana tare da kai da taimakonsa da karfafawansa to da ka inna Allah ma'al muttaqin ko wa lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoron Allah wajen ma'iya ce kafa wato bi awnihi wa nusratihi wa ta'inihi Allah yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da nasararsa da kuma karfafawansa to in dai ka ji tsoron Allah Allah yana taimaka maka Allah zai baka nasara akan abokanin gabanka Allah kuma zai karfafa ka akan dukkan abin da kake saboda haka zaka samu kwarin gwiwa na addininka da kuma rayuwarka yadda kake so ba tare da fargaba ba saboda haka tsoro cuta ne a cikin wato ainihin zuciyar dan adam, musamman ma idan ya zama da wato ainihin a addinin ka, ba wai kai a tsorace kake baka sau kai riko da addinin ka, kar a ce kai mai kishin addini, dan baka kishi addinin ka ba, kishi mai zaka kishi duniya zaka yi, kaga wannan akwai wuta a ciki. Allah ta'ala ya ce yana tare da masu tsoron sa, masu jin tsoron Allah, masu riko da addini, kamar yadda yake yana tare da masu hakuri a cikin suratul baqara, yadda ya ladina amanu iswaya ladina amanu sta'inu bisabri wa sala inna allaha ma'a sabirin, ya kwanda ku kai imani ku nemi taimako da hakuri da yin sallah cikin abin da kuke nema na lahira ko na duniya, ka rike sallah ka zama mai hakuri, Allah zai taimake ka akan duk abin da kake nema, Allah yana tare da masu hakuri. A duk wanda kaga cimma burin sa akwai hakuri a cikin la astahilanna sa'aba aw udrika almuna wa man qadat al'amal illa lisabirin, yace abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki, duk wanda kaga cimma burin sa hakuri yayi, wa masabu illa ma sa'abahu alfata wa masalu illa ma yarahu alfata sahla, babu abu mai wahala sai abin da ka dauke shi mai wahala, babu mai sauki sai abin da ka dauke shi mai sauki, saboda haka duk abin da wani dan adam yake iya yi kai ma zaka yi, sai dai maka ga daman yi ba kawai, ka dauka Allah ne mai yi ba kai ba, Allah zai taimake ka kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala yace
wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
بنجي تعالى wa idza ma unzila suratun, idan aka saukar da sura wato ta alqur'ani aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi, fa minhum, daga cikin munafikan nan man ya kulu, akwai mai cewa ayyukum zata ku hadhihi imana, wane ne a cikin ku surar nan ta kara masa imani, suna fadan wannan da iskilanci, sai su ce yanzu kai ta kara maka imani, kai imani ka ya karu, yanzu kai imani ka ya karu, suna iskilanci wannan. Allah ta'ala ce fa amma alladhina amanu, amma wanda suka yi imani, fa zadatkum imanan, ta kara musu imani, suka mu'minai da surar ta sauka ta kara musu imani, don sun yi yadda daga Allah ne kuma sun yi aiki da ita, wa hum yashurun, kuma suna murna da ainihin saukan wannan sura, suna murna da karuwan imani da karuwan aikin wato ainihin lada. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun, amma wanda a zukatansu akwai cuta ta munafurci da kafirci, fazadatkum rijisan, ta kara musu najasa ne, shine munafurci da kafirci, ila rijisihim, zuwa ga najasan su, munafurcin su da kafircin su, wa matu wa hum kafirun, wa su mutu suna kafirci. So da haka kenan mu'minai su ne wanda alqur'ani yake kara wa imani, kafirai da munafukai kuma yana kara musu kafirci da wato ainihin munafurci, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul anfal, إذ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مؤمنين سونة وند إن أكتى الله ياتي أك أمتي الله رزقك تنسى سنا قريتا سنا روا روا تو لجنين قرديم وبنجي سبحانه وتعالى. وما إذا أنكر أن تامس وعي القرآن ينك أرام سليماني. أما منافقي شيء إن آية ذاك سوكتين يا كافر تي وتو كأي أكار كافر تي توريا أكن كافر تي surorin bayan ma ya kafurce bai yadda su ba, aka saukar da wata sura yace bai yadda ba, shikenan ya kara kafurci, ya kara munafurci. Saboda haka mu'minai su kullun imani su karuwa yake yi, kafure kuma imani su raguwa yake yi, ma'ana ai kafurcin su karuwa yake. Wannan ayar da makamantansa suna daga cikin manya-manyan dalilai da suke nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa, imani yana karuwa yana raguwa, yazidu bi sa'ati wa yanqusu bil ma'ash, yana karuwa da yawa Allah ta'ala da'a, yana raguwa kuma in ana saba wa Allah ta'ala. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna, aqida ta ahlus sunna, masu bin alqur'ani da hadisin manzo Allah. Amma yan bid'a suka ce imani baya karuwa, suka ce baya karuwa baya raguwa, suka ce imani abu ne guda daya, idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu, in wani bangare ya tafi to duka ya tafi shi yasa Musa bin al-Khawarij suka ce idan mutum yi wani abu na laifi na sabon Allah yayi kabira ko ya bar wani abu na wajibi ya fita daga musulunci gaba daya to a wurin su babu mu'mini ko musulmi mai abin nan mai raunin imani sai dai kafiri kai ko musulmi su ko murda suka ce komin fasikancin da kai kana nan mai cikakken imani suka ce zama da haka la abin nan imani ba karuwa da wani aiki kamar yadda baya riguwa baya riguwa don ka saba wa Allah subhanahu wataala to wannan su ma dukkanin su akan bata suke aqidan ahlus sunna shine al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu wa ahluhu mutafawitun fi imani akwai shi a zuciya kuma ana fadan sa da baki sannan ana aiki da gabbai ya tabbatar da shi sannan yana karuwa in an kara ibada da da'a wa Allah ta'ala yana rabuwa idan an saba wa Allah ko aka bar wani wajibi sannan masu imani wani yafi wani imani wani yafi wani su kwace suka yi imani da yanzu kai ka isa ka ce imanin ka daidai yake da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin ka irin na malaika Jibril ne ko irin na Abubakar da Umar da Usman da Ali da Iwa su ce sai Allah ta'ala yayi aljanna hawa 100 waye mutai bi ka in kai wani bi ka imani zaka shiga wuta bane ba lalle bane aljannan hawa 100 ne kowa gurgudun imani sa gurgudun irin aljannan da zai shiga kike da magana ta kare wani yana hawa na 1 wani na 2 na 3 wani yana tan hawa na 70 wani na 100 saboda gurgudun imanin ka da tsoron Allah ka gurgudun me gurgudun irin aljannan da zaka shiga amma dai kai da ganin wani wallahi ka san ya fi ka imani ka san ya fi ka tsoron Allah saboda haka dole ne ka sallama wannan ita ce aqida ta kafiya tunda wani ya fi wani aiki ai wani ya fi wani tsoron Allah a zuciyarsa sai za ya ce duk sai suke to inda imani duk iri ɗaya ne lalle sai ya zama iri ɗaya za a shiga aljanna ka ta maji za mu shiga aljanna ne ke shi za ka mun sabon ba za su da imani ina za ka yi irin imanin su kaga da sai zama tun na farkon nan kawai ne masu shiga aljanna na ba sai abin da ake amma abin da yasa muke sa rai duk da ba aikin mu bai da kyau ibadar mu karama ce saboda imanin hawa-hawa ne kuma aljannan hawa-hawa ce saboda haka ko da kasa-kasan ne ka samu ne ita ma dai aljanna ne amma bada roƙo Allah ba mu firdaus eh don miskini yan aljannan ma yana da duniya da kamar ta goma ne duniyar nan da kamar ta goma da duk abubuwa da jin daɗi za a ninka goma da faɗin duniyar da komai da cikin duniyar kamar ta goma za a ba miskini yan aljanna wanda ya shiga wuta ya zama gawayi aka fito da shi da ceto aka je aka masa wanka jikin sai ya sake tirowa da ce je shiga yana da duniya da kamar ta goma shine miskini yan aljanna rago ne shi bi kowa rahin imani ce bi kowa dai karancin imani za ta ke nan akwai imani amma shine nasa baya bai kai kwayan zarra ba amma kuma zai shiga aljanna amma fa babbaka shi ba Allah ya kiya mu da babbakawa shi kokarin da mutum zai kai zakar ya shiga cikin wanda za a kade masa kura a lahira ya zama aljanna tare da Allah ta mu a cikin rahmar ka ubangiji ta lade amma waɗanda suka yi imani to suran ta kara musu imani kuma suna murna da ita suna murna sun samu karuwa alqur'ani ya sauka da su yi aiki da shi sannan kuma su imanin su ya karu da tsoron Allah sai ce wa amma allazina fi qulubihim maradun fa za ta zum rijtan ila rijtin wa ma tuwa kafirun amma munafikai da kafirai to suran da ta sauka suka bijire mata suke ta izgilanci da ita to su fa ta kara musu me daudare akan daudan su najasa akan najasan su najasan munafiki shine munafirkin sa to ta kara mar munafirki najasan kafiri shine kafircin sa to ta kara masa kafirci a cikin suratul isra ubangiji ta'ala yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara kuna saukar da alqur'ani wanda yake zama waraka ne da rahama ga mu'minai waraka na cututtukan zuci kuma rahama wato ga ainihin abinda mu'minai rahama na ubangiji subhanahu wa ta'ala za su yi aiki da qur'ani abinda ya sauka din Allah ya yi musu rahama sai ya ce qur'ani in ya sauka ba a kara wa azzalumai sai asara su ne munafukai da kafirai don ba ta imani da shi ga sun yi asaran wannan ladan sun yi asaran wannan imani sun yi asaran wannan tsoron Allah ne saboda haka ka tsaya ka fahimci shari'a kai aiki da ita to kullun imani ka karuwa yake sai Allah ta'ala ce awala yarawna
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
ubangiji ta'ala yace awala yarawna su munafukan nan ba sa gani ne annahum yufsanuna cewa su ana jarraban su fi kulli amin a kowace shekara marratan sautai aw marrataini ko sau biyu a sauka dora musu yunwa ko fari ko a saukar da ayoyi da suke kunyata su ko a ce a zo a tafi jihadi su kama zari ido thumma la yatubuna sannan ba sa tuba daga munafurcin su su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi da yin addini tsakani da Allah wala hum yadhakkarun wa ba sa wa'azuwa kullun jaraba tana sauka musu amma ba zai musu wa'azi ba sa wa'azuwa wasu malamai suka ce ana jaraban su sau ɗaya sau biyu a kowace shekara shine ana jaraban su da fari da cututtuka wato fari shine rashin ruwa wanda zai jawo talauci kuma ya jawo yunwa da kuma su cututtuka da suke faɗo musu a shekara sau ɗaya sau biyu domin su gane su koma zuwa ga Allah ta'ala amma wannan baya sa su tuba wasu suka ce ana kunyata su ne sau biyu a kowace shekara ana saukar da ayoyi da suke tona munafukan asiri asirin su ya tonu a sake kuma saukar da wannan ayar asirin su ya tonu suna zaune a majalisin manzo Allah ta'ala sai a saukar da ayoyin munafukan sai a karanta kuma sun san su ne munafukan sai su dinga zari ido wanda ya kalli wannan zai ga ko in ba a gaishe bai dan zabe ya fita kunya ta rufe shi ba sa gani ana musu haka to su tuba mana su yi imani su dawo kamar sahabban manzo Allah su dinga murna da saukan ayoyi ba sa gani ana jarraba su sannan ba sa gani ana fita jihadi a shekara sau ɗaya ko sau biyu da zarar an zo tafiya jihadi hankalin su ya tashi to da dama imanin su ba da gaskiya ba ne suna kokari yadda za su ba da uzuri na ƙarya in sun ga yaƙin da ɗansu ƙi sauƙi ganima za a samu su bi idan kuma sun ga yaƙin da wahala shi ke nan su kawo uzuri na ƙarya kuma za a gane cewa ƙarya ɗin ne ba sa ganin haka to da wannan wahalan kan su yi imani da Allah masu bada wata za su huta da wannan jin kunya da wannan tsartsarɗin da wannan tsoron da zama na munafurci da rashin nutsuwa kasa duk mutum da bai da gaskiya bai da nutsuwa in dai tsakani ba tsakani da Allah kake mu'amala da mutane ba to baka da kwanciyar hankali in dai ƙarya ne da munafurci kullum kana tunanin asirinka zai tsoro to su musulunta mana su samu nutsuwa a cikin hadisin manzo Allah ta tsawa yake cewa la yazdadu al-amru illa shidda wala dunya illa idbaran wala an-nasu illa shuhha wala taqumu as-sa'atu illa ala asharin nas al-amrin fa baya qara komai sai tsananta kada shiga cikin hali na tsanani ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan duniyan fa tana qara baje baya ne kullun kwanakin duniyar rabuwa suke duniyan ta kusa da tashi ata amru lahi fala tastajilu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar to da ka duniyan nan kullun baje baya take yi to don me yasa ba za ka yi imani ba me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba in ma a duniyan ba ta tashi ba kai za ka tashi dai domin za ka mutu za ka bar duniya din sannan ba za su ce mutane ba abin da suke kara sai ruwa illa shuhha ga mutuwa tana zuwa baka kuma kana kara ruwa kana kara makewa to me za ka yi da shi za ka mutu ka bar shi ka ji tsoron Allah ka bada dukiyanka fi sabilillah yace alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashiraran mutane wato mutane waɗanda suke mutane banza akan su duniya za ta tashi wato sai duniya ta lalace gaba daya sannan sai a zuwa tashi a jiya Allah kar ya kai mu wannan lokaci Allah ya sa mu daga cikin bayin sa nagari wasu mutane sun zo jin Anas bin Malik radiyallahu anhu Zubair bin Adi yake ba da labari sai suka kai kara suka kai masa kuka irin matsalan da suke samu na Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi wani azzalimi shugaba ne wanda yake wahalar da mutane kuma haddasa ba maza ba har ya kashe sahabi ma azzalimi ne yana alfahari da zalunci da yake to shine sai wasu daga cikin mutane sai suka kawo Anas bin Malik a matsayin sa na sahabi maza da sa to mu fa zalunci da Hajjaj yake mana yayi yawa zalunci wannan shugaban yayi yawa me zaka ce mana yace isbiru ku hakuri ku hakuri kai abin da zan ce muku kai sai yace la ya'ti alaykum zamanun illa wallazi qablahu kana sharran minhu sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam yace ku hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo baya sai a fi shi sharri na ji wannan labarin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani jin dadi ake yi ko ta ina tashin hankali ake ci, ko ina tashin hankali ne da kashin jama'a, da tsorita jama'a, da tabarbarewan abubuwa gasunan daban-daban-daban mikina daban-daban. Idan wani ana cikin wannan gwamnatin ai ta tsine mata ana son canji, in an zai canjin kuma a sake shiga cikin wani wahalar da ya fi na baya. Alamun tashi alkiyama ne, la ya ce zamanu illa allazi ba'dahu sharrun min, duk zamanin da zai zo to wanda zai zo bayan sa mafi shari ne. In kana tsammanin a yanzu akwai shugabanci da za a samu wai mutane su zama suna walwala wai su shiga aljannan duniya a Najeriya, to ka daina wannan tunani. Ka daina aljannan ka kawai shine ka rike addinin ka. In kai imani da Allah ka ji tsoron Allah, wallahi tallahi ka gama da komai. Duk yadda duniyar ta rikice in ka tuna da kai mai addini ne, mai riko da addini ne, mai imani ne, wallahi tallahi za ka samu nutsuwa a zuciyarka. In mutuwa kai ma ka mutu a kan addinin ka. In ta'addanci aka yi aka kashe ka ma shikenan akan addinin ka aka shika. Amma in baka da riko da addinin ka, baka damu da addinin ka ba, wallahi wai nan fitinun kawai sun isa su halaka ka, sun isa su sa zuciyarka ta buga, ka kasa nutsuwar kasa bacci. Ba kai ba bacci saboda in abun ƙara rikicewa yake yi. In wannan abun ya fito ta nan ya bullo, sai wannan ya bullo, Boko Haram da ita ake fama da ita, sai ga wani abu da ya fi Boko Haram ma ya fito. Da yan fashi da makami ake fama da shi a ƙasar nan, da babu su, aka zo aka same su, baka yi ta karɓi kuɗin ka ka kama hanya ba. Aka gama wannan aka dawo Boko Haram, duk suka koma Boko Haram. Yanzu ba a yawo da kuɗin akan hanya, Boko Haram din ta yi sauƙi, yanzu kuma mutum ake ɗauka a sake shi ana neman kuɗin fansa. Ba ghaira ba dalili a wahalar da shi. To yanzu me ya rage maka in ba riko da addinin ka ba? Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wannan fitintunu na zamani Allah ya tsare mu daga su. Wannan mutane da suke addaban mutane yankuna daban-daban ana fama da matsaloli na rashin tsaro, Allah ta'ala ya mana maganin waɗannan mutane. Allah ya ba mu jituwa da kwanciyar hankali da riko da addinin mu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.